الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى قال هذا مؤجل يوم بيو قوة رمضان شكرا تادو بولا ليه بولا ربعين دشدا وان دي تل ايه قوة مات دو بيدا بيو قوة مات دو بيدا عشرين دبير ميلادية وانا مدلسي ناوم على بركة دمتي كرا توت شين تفسير القرآن ميجرمة منا آياتا ta 26 zuwa da 7 zamu ƙara karanta wannan ayoyi insha Allah mu fada abin da mun iya fada ba a jiya Allah ta'ala yake cewa inna laha la yasahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha lalle Allah ta'ala baya jin kunyan ya buga misali da sauro ko abin da ma bai ya wuce sauro fa amma alladhina amanu amma wanda suke suna da imani fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim sun san cewa wannan misalan da aka yi gaskiya ne daga ubangijin sai su yi imani wa amma alladhina kafaru amma wanda suke kafirai fa yaqulu sai su ce ma za arada Allahu bi hadha mathala menene ubangiji yake yin fata da wannan misalai yudillu bihi katiran yana fatar da mutane da yawa da wannan misalai da Allah yake kawowa wa yahdi bihi katiran kuma yana shaddada da yawa daga cikin mutane wa ba yudillu bihi ila alfasiqi baya fatar da kowa sai fasikan mutane wanda fasikai sune allazina yanquduna ahdallahi wanda suke warware alkawarin Allah ta'ala min ba'di mithaqihi bayan wato ubangiji ya tsaurara alkawarin wa yaqda'una ma amara Allah bihi an yusal suna datse abinda ubangiji yace kar a sadar da shi wa yufsiluna fil ardi kuma suna yin banna a ban kasa ulaika humul khasirun wadannan sune asararrun mutane da inda aka gansu ai mishi shela cewa wato sun yi asara sun tafi a jiya mun fara tafsirin waɗannan ayoyi musamman ta ayan farko mun yi tafsirin kusan galibin kaso mai yawa na aya to kasancewa kuma aya ta biyu ma tana da alaka da aya ta farko din za mu ƙara ɗauko karatun saboda abin da ban iya faɗa ba a jiya mun faɗa shi baki ɗaya muka ce anan Allah ta'ala da yake cewa inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa Allah baya jin kunyan ya kafa misali da sauro ko abin da ya wuce sauro wannan la yasahi asalinsa muka ce daga al-istihya daga kunya ne bai da in za a mai da shi na fi'ili to bai da fi'ili da za a cire mishi sinin din sai daga ya fanya sinin din yastahi istihya haka yake ba kamar sauran fi'ilai ba kamar yanda al-kubri yake faɗa wannan akwai kore ma ubangiji kunya na zargi to kamar yadda aka sani a Qur'ani ko a Sunna idan ka kore ma ubangiji wani abu to ba makasudi ne ka kore din ba sai ka tabbatar mishi da kishiyan wannan ma'anar ta kamala inda aka ce Allah ta'ala baya jin kunyan ya buka misali da sauro ko abin da yafi sauro, to anan kuma ana abin ka bashin ka tabbatar masa da sifa ta kamala wacce take tana kalubalanta wannan sifa din. In aka ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, baya bacci baya janjadi saboda shi tsayayye ne, kaga haka abin yake. Ubangiji baya zalunci saboda shi ne adalci ne. Nan aka ce Ubangiji baya jin kunyan ya kafa misali da sauro ko abinda wato yafi sauro wajen bayyana gaskiya ne ake magana. To shi kaga Ubangiji ana iya samun ya ji kunya kan wasu abubuwa kenan. Wannan lafazin sifa ta al-istihya sifa ce ta tabbata a bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, ana tabbatar ma Allah ta'ala ita. Sai dai ana tabbatar ma Allah ta'ala wato abin da ya dace da kamalansa da kuma girmansa. Akwai daga cikin hadisin Abu Waqid kuma kawo hadisin as-sahihaini, mazala yake bada labarin wani mutumi da ya ji kunyan Allah, sai Allah ya ji kunyansa, istahya Allah fastahya Allah min. Sannan kuma akwai hadisi dake cikin as-sunan, mazala yake cewa inna Allah hayyun karimun yastahi min 'abdihi idha rafa'a ilayhi yadayhi ila as-sama' an yarduhuma sifran kha'ibatayn. Wato Allah ta'ala yana jin kunyan bawa yayin da ya daga hannu zai roke shi, sannan kuma ya bar wannan ya bar shi kawai ya sako da hannunsa bai biya masa bukatunsa ba. Wannan kunya ce da take da alaka da wato girmansa da baiwarsa da yake ma bayi, da kuma hana kansa da yayi ya tozarta ko ya tabar da tunanin bayi game da shi. Wannan shine abin da ake kira kunya, ba kunya kamar yadda mu kawai za ka ga wani abu ne na wato karayar zuciya ba. Shi yasa wasu daga cikin malamai kamar yadda muka faɗa da suka yi kokarin yin tawilin wannan sifa tashi ta al-istihya, domin wasu malamai har suna kokarin cewa ma shi lafazin al-hayy da sunan Allah ta'ala ne. Ka san akwai bambanci tsakanin suna da sifa, ba kowace sifa ce ta Ubangiji ba akan iya ce masa kuma sunansa ce. Amma kuma a wannan karo malamai wasu daga ciki suka ce ma shi lafazin al-hayy din sunan Allah ta'ala ne, wato kamar za ka ce Abdul Hayy za ka iya cewa Abdul Hayy, saboda mazala ya ce inna Allah hayyun karimun. Wasu daga cikin malamai suka tawilin wannan lafazin al-istihya din a duk inda yazo suka ce ma'anar shi at-tark, wato dama in ka ji kunyan abu to kaga ba za ka yi abu mai kenan. Sai suka ce kaga a dauke ma'anar at-tark a bashi kawai, kar a dauki ma'anar kunya, saboda kunya wai bai dace da Ubangiji ba. Wasu kuma suka ce kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari ya hikato daga wasu daga cikin malaman Larabci suka fassara shi al-khashiya. Al-khashiya shine wato tsoron abu haka. To kaga kake tsoro, shi kake tsoro duk abin da kake gudu a kunya shi ma duk tsoron akwai wannan. Duk da al-khashiya tsoro ne na girmamawa, Ubangiji ba yana tsoron wai kar wani ya mushkawa ba, sai dai yana girmamawa nasa. Saboda haka wannan duk lawazim ne na al-istihya din. Amma abin da magabata suke akai shine wato a tabbatar ma Allah ta'ala abin da tabbatar ma kansa ba tare da an lalata ma'anar ba, ba tare da an rikikita ma'anar ba, a tabbatar mishi a matsayin sifa ce tashi da ya bambanta da sauran halittu baki daya. Shi yasa zaka ji malamai suna cewa wannan hadi sifatun min Allah ta'ala taliqu bi jalalihi wa 'azamati, wato sifa ce ta Ubangiji ta dace da girmansa, ta dace wato da wato a muqaminsa. Akwai wannan da muka kawo magana ta Ibn Juzay al-Maliki a cikin tafsir at-tafsil li ulumiddin li ulumit tanzil, yana ya radi ga masu yin tawilin wannan wato sifa ta Ubangiji ta al-istihya. Dan kace la yastahi sai kace la yatruf, wato baya bari shine la yastahi ko la yakhsha, baya gudun kar wani abu ya faru. Amma in ka bar ma'anar al-istihya din kace akwai at-tarku kuma akwai al-khashiy, amma kuma ka tabbatar da al-istihya din, to al-istihya qari ne ta fuskar ma'ana akan wato tsoro ko kuma tsoron wani abu, kan shi tsoro tunda dai ba Ubangiji ba za mu ce na tsoro, yana gudun wani abu ko kuma bari. To shine shi wannan yake musu radi Ibn Juzay mun karanta a jiya, yake cewa ta'awwala qaumun anna ma'anahu la yatruk, wasu yi tawilin wannan wato ayan la yastahi da ma'anan wato la yatruk, Ubangiji baya bari. La'annahum za'amu anna al-haya'a mustahilun, saboda sun yi riya cewa kunya abu ne wanda ba zai yiwu ga Allah ta'ala ba, mustahilun ala Allah ta'ala. La'annahu 'indahum inkisaru, saboda wannan karayar zuciya ne, yamna'u al-wuqu'u fi amrin, wanda zai hana shi yayi wani abu. وليس كذلك اما وانا بحق يكبا وانما هو كرم وفضيله تمنع الوقوع فيما يعاب ابن اكي نفي دكي كنيا نا اوبنجي شيني واتو وني جيرما دا كوما وني فيفيكو دا اوبنجي يكي دشي wanda wannan fifikon da girman tana hana shi yayi abin da za a kushe masa. To wannan shine kai ake ma'anar wato al-Isyan da ake fada a wannan aya da kuma sauran hadisai. Sai kuma ya kafa hujja da inna Allah hayyun karimun yasahi min al-'abdi idza rafa ilayhi an yaruddahu ma sifran khaibatayn. Sai muka yi magana akan dalilin da Allah ta'ala ya sauke yake wannan magana. Wannan magana wai da su yake ne. Akwai magana guda uku. Mun kawo maganar farko, maganar su Qatada ibn Da'amah as-Sadusi da yake cewa Allah ta'ala yana nan magana ne ga su kafirai suke aibata wa manzon Allah. Cewa wani irin misali ne. Yau azin shi yana buga misali da gizo-gizo. Gobe kuma azin shi yana buga misali wato da kuda. Ai Muhammadu kawai kai kana riya wannan abin da kanka ne. Allah ya wuce gaban yanzu misali da kuda da ga manyan haltu da ya halta. Sai kawai ya bige yana yin misali da kuda da kuma sauro da kuma wato gizo-gizo. To shi Allah ta'ala ana yake musu raddi cewa inna Allah la yasahi an yadriba matalan ma ba'udaka fa ma fawqaha. Allah baya jin wani kyankyami, baya jin kunya ya buga misali da abin da yake sauro ko abin da yafi sauro. Saboda sauro a wata Larabawa ba abin da ya kashe kankanta. Kamar da a yanzu ga su dokta ne wataƙila an akwai wani ade ya gani wanda nake da ai zai gani. Akwai wani halta wanda ya kai sauro sai dai irin shi ne. Amma dai wanda ya fi sauro zai wahala a same shi. Wanda za a ce ya fi sauro nauyi wannan. To sai dai ka gaji irin sauran su kuda da sauransu wannan ya ga irin sauran ne. Amma dai wanda ya fi sauro abu ne wanda zai wahala da ido dai a iya ganin wannan dabba wacce za a ce ta fi sauro a kankanta. To shi Allah ta'ala ke musu raddi cewa shi baya jin kunya ya buga misali saboda hakikanin misalin da Ubangiji ke yi shi ne bayyana da gaskiya. To bayyana da gaskiya kuwa an buga misali da kaskantaccen dabba ne ko ko da abin da dabba da take mai girma ne wannan ba matsala ne wajen Ubangiji ba. Wannan shine ra'ayin su Qatada, ra'ayin farko. Sai kuma ra'ayin da yake kama da shi shine ra'ayi na wato As-Suddi Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karima As-Suddi. Yana ruwaitowa a matsayin maganarsa kamar da wanda yake ruwaito Ibn Abi Hatim yake ruwaitowa daga wajensa. Sannan kuma ana ruwaitowa a matsayin magana ce da yake shimfiɗa ta zuwa ga Ibn Abbas, zuwa ga Ibn Mas'ud, zuwa ga wasu daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana cewa wannan misali Allah ya buga shi ne gami da wato kafirai da suke aibata wa manzon Allah. Saboda a can farko ya ce masalum ka masalul bisa waqad nar. Sai kuma ya ƙara cewa auka sayyibin minas samai. Suka ce to wannan misali da Muhammad ka zo da shi. Allah ba zai ce ya kawo wannan misalin ba. Wannan kawai misalan ka ne kawai wannan. To shi Allah ta'ala yake ƙara gaya musu cewa Allah ba zai ƙabi ya buga wannan misalai. Wannan kaga yana da dan alaka da na farko ila iyaka dai wannan yayi ne akan wato doran abinda bakar sutul bakar take akai. Ba fitar wata suran ba. Wanda wannan kuma shine ikhtiyari Ibn Jarir al-Tabari yake cewa a tsaya akan cewa wannan tana nufin munafikan ne da aka faɗa misalan su guda biyu a baya. To ya fi kama kuma shi ya fi kamata a dauki ma'anar wannan aya akai. Sai magana ta Rabi' ibn Anas da kuma malamin sa Abu al-Aliya Rufai ibn Mihran ar-Rayahi. Abu al-Aliya yake cewa wannan misali ne Ubangiji yake kara bugawa na uku kuma. An buga misalai na biyu a baya na munafikai. Yanzu na uku shine ake cewa Allah Ta'ala zai iya barin kafirai da munafikai su ci su batsi a duniya. Ya za su ci tafiyar su yayin da sun batsi sun ci abin da Allah ya ba su na arzikin duniya ba. Amma daga baya inda Allah ya ba su arziki suka rike wato zunubin su baki da Allah sai ya dauki zunubin su a haka suna cike da wato zunubai baki daya. Wannan shine wato misalin kamar sauro. Sauro yayin da bai sha jini ba za ka same shi yana ta tafiya daga nan zuwa nan. Amma in ya sha jini sai ka kasa tafiya. Wato halaka sa kenan. To shine wato Allah Ta'ala ne cikin make baka misali da waɗannan kafirai da munafikai masu yin musulunci munafinci. Allah zai ba su su ci su sha. Allah zai kare jinanan su. Sai lokacin da suka dade suka har su gama rayuwarsu ya karɓi rayuwarsu. To daga nan kuma shikenan inna Allaha la yuzilu adh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflitu. Allah yana ma'azzalimi ta'ala ne sai lokacin da ya kama shi. Wannan shine tafsirin wato Ar-Rabi' ibn Anas al-Khurasani da kuma tafsirin malamin sa Abu al-Aliya duk mun faɗi waɗannan tafsirai a jiya. Sai dai wannan tafsiri na ƙarshe malamai suna cewa zai iya shiga wato cikin faɗin ma'anar ayar amma dai ma'anar ta fi dacewa. Ita ce ma'anan maganan As-Suddi wanda yake cewa wannan Allah Ta'ala yana ba da martani ne ga su waɗannan munafikai da suke aibata wa manzo Allah kawo waɗannan misalai da yayi a Qur'ani. Sai Allah yake ba su amsan cewa wannan daga Allah ne ba daga annabi Muhammad ba. Kuma za a ci gaba da kawo misalai. Kuma duk wanda ya ci gaba da yin izgilanci da abin da manzo Allah yake zuwa da shi na misalai to zai zama fasiki na fita daga cikin musulunci. Wannan shine amsan da amsar da wato shi Allah ta'ala ya dauki gabarin bayarwa kaga ashe manzo Allah shi dan gata ne shi yayin da yazo da wani abu idan wani yazo yace zai wato taka ne wato zai tsokale mishi ido saboda abin da manzo Allah yazo da shi to shi manzo Allah ba shi zai raba ba zai jira ne wahayi ya sako wahayi yazo ya sako shi Allah ta'ala sai ya fadi a wato kucin wannan bawan Allah in za ku tuna mazala da shi Abu Lahab ce mishi tabban laka halaka tabbata gare ka mazala bai bashi amsa ba amma shi Qur'ani ya sauko yace tabbata da Abu Lahab wa tabba to laka dai yayin da aka zo aka sami wani abu na manzon Allah na koyarwar sa ka yadda kana yin isgilanci ko kana cewa ba za ka yi ba kana zo na iya to wannan kan shiga cikin Qur'ani a hankali za ka ga ayatin sai maka raddi kana shiga za ka ga ayatin sai maka raddi ko dai ta sauke ka daga musulunci baki ne ko kuma ta maka wato mummunan tanaji na narko a matsayinka na musulmi wanda sai an maka azaba zanen daga baya kuma a wato ko da zaka shiga aljanna sai ka shiga ina ba su cewa yanzu zaka ga sunna ta manzon Allah sai maka ai kala katu ne wani katu ne ya faɗa ba sai da ba kamar yanda muke jin yanzu suna tasowa da hababun su a irin katsina da sauran wajeje hadisan ba baki ɗaya suka ce su wuce ba da na manzon Allah ba wannan kalma ga misali ne manzon Allah ya kawo guda ɗaya amma Allah ta'ala yake ya dauki gabarin ba da amsa wani ne kawai ya nuna manzo Allah da hannu ya ce tabbal laka amma ka ji ubangiji ya sako ya ce kawai shi din ma na dan wuta tun a farkon musulunci Abu Lahab ko ba a farkon musulunci ne ya rasu ya kara shekaru wa saboda ka gane wato gaskiyar addinin musulunci ana sai ya je tunda ya san manzo Allah nan mai gaskiya ne ya kuma san ba ƙarya ya masa ba sai ya je ya ce to bari karanta Qur'ani in doka musulunta amma bai iya ba saboda haka wannan ya kamata ƴan uwa mu kula ƙwarai da gaske abukan abin da yake koyarwar Qur'ani ku koyarwar sunna in ka gane fallahi fa biha wa ni'mat in baka gane ba mai da shi zuwa ga wanda suka gane kai maka imani kar ka dauki wani aya daga cikin ayoyin Allah ta'ala ko sunna daga cikin sunnan manzo Allah ko da asuwa ke kamar yadda muka sha yau ta misalai kana yi wato da fafan irin wannan koyarwa da kangara kana isgilanci kana cewa kai baka yadda ba wani irin misali ne wannan anya manzo Allah zai faɗa wannan magana anya za a ce wannan wahayi ne kuwa kaga duk wanda ya faɗa haka wato zai faɗa cikin wani dabaibayi wanda sai yayi daga zai iya fita sai imaninsa kawai da tuba zai iya fitar da shi daga wannan dabaibayi din Allah ta'ala sai ya ci gaba da cewa Allah baya jin kunya ya buga misalai da wato da sauranku abinda ya huta sauro muka ce fa ma fauka a nan malamin sa da fasara guda biyu da suke yi wasu kace fa ma fauka ai fa ma akbaru a'zamu min al-ba'uda saboda galibin larabawa su suna daukan wato sauro shine mafi karamin kankan halitta saboda haka anan aka tafi ma fauka ai fa ma a'zamu min al-ba'uda abin da yafi sauro girma ma ubangiji in ya ga da baya yi misali da giwa in ya ga da baya kuma misali da sauro duk wannan Allah ta'ala yana da hikima gartsashiya da yasa yi haka wasu kuma suka fa ma fauka ha anan ana magana wato fa ma asghara minha kamar yadda kana iya cewa wani karami ne suka ce huwa fauka zalika fulanu saghir suka ce huwa fauka zalika wani karami ne suka ce ayya mafi karami kankanta wato ba tumburi ne shi wannan shine misalai wato tafsiri guda biyu da ake rishi na al-fauq fauka fa ma fauka Allah ta'ala sai ya cigaba cewa fa amma alladhina amanu amma wanda suka yi imani fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sun san cewa wannan din gaskiya ne daga wajen ubangijinsu wato su mumulai sun gane ko ba su gane ba yayin da Allah ta'ala ya kawo misalai ko yayin da manzo Allah ya kawo misalai su suna wato fuskantar wannan abin da manzo Allah ya faɗa ne da imani ba sa shakka wannan ka duba ga yanayin tarihi da zaka duba ka gani irin na manyan sahabbai irin su Abubakar baya nan da shi da Umar manzo Allah yake bada labari sai ya fahimci kamar wasu daga cikin sahabbai da suke wajen suna mamakin abin sai ka ce to ni nayi imani Abubakar da Umar su sun yi imani to kaga su siddiqai ne kenan Abubakar manzo Allah ya je yayi Isra'i da Mi'raj baya wajen manzo Allah yake bada labari amma aka zo aka ce mishi kalim mutumin naka kaje mai yake cewa fa ya je sama kuma a dare dai ya je ya dawo kai wani abu da ban mamaki yace ya faɗa haka yace ya faɗa yace tana yadda kai wani irin mutum ne zaka yadda yace ai ina gaskata shi akan abinda ya wuce hakan ba ina gaskata shi akan wahayin da ke zuwa mun tsakanin dare da rana ganin kawai yanzu a ce a mushi wahayi bayan sakanni ya ce an kara mushi wahayi in ka zalkata haka kuma alhali ka san wahayi nan da kwanci ake daga sama zuwa kasa in ba da aula kawai shi ya ce ya je ya yi mintoci ya dawo ya ji saman mabaki ne da kansa in ba da aula so ka duba kaga irin yanda wato mu'minai irin waɗannan sahabbai da wanda suka yi musu kitawa suke fuskantan ire-iren waɗannan ayoyi na manzon Allah da kuma abin da manzon Allah ya faɗa da imani fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sun san cewa wannan misali da Allah ta'ala yake bayarwa wato daga wajen ubangiji ne ya ba da shi ibnu abi hatim ar-razi a cikin tafsir da tafin sa yana cewa hadathana al-hasan ibnu muhammad ibn as-sabbah qala hadathana shababa qala hadathana warqa an ibnu abi najih an mujahid mujahid yana fasara fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sace al-amthalu kabiruha wa saghiruha yu'minu biha al-mu'minuna yace misalai manyan su da kananan su da ka gani a qur'ani su mu'mini sun yi imani da ka gane ko baka gane ba ya ci karo da kai abinda ka saba sani na ilminka ne yau da gobe ko bai ci karo da shi ba to su mu'mini sun yi imani da ire-iren wannan misalai wa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim kuma sun san cewa wannan misalai da aka kawo gaskiya ne daga ubangijin su wa yahdihim Allahu bihi kuma Allah ta'ala yana shiryar da su da wannan misalai da yake da ya kawo da in sun gane su yi gode su gode ma Allah in basu gane ba kuma su yi kuka su ji ce mu ban gane ba su je su nemi wani ya ƙara gamsar da su su gane ka san misalan Qur'ani ubangiji na cewa ba wanda ke gane sai masu hankali to su kuma muka bata idan basu gane ba to kaga sai su ba kanta masu raki masu hankali kuma sa ciki ne da kuma misalan Qur'ani wani lokaci suna da wahala a gane za ku tuna wacan shekara amin ta suna jin majalisi na muka yi akan waɗannan misalai guda biyu kawai saboda a gane saboda amsal Qur'an suna da wahalan garewa idan tunda musamman a lokacin yanzu lokaci yayi tazara lokaci da yawa a larabcin yanzu ba shi larabci na Qur'ani da yanzu ba larabcin da ake a yanzu ko da larabcin da za a babu gargariya a ciki babu irin darjiyan nan to amma ya sha babban da larabci da aka saba sani lokacin manzon Allah ya sha babban kawai dan kana jin wani larabci yanzu ba shi ba yanzu ka waje ka littafi Qur'ani ka ce ba za ka gane shi a Qur'ani ana gane shi ne duk ko da ko kaje kana da PhD a larabci ka dai gane ibarat din wani lokaci amma dai asalin hakikanin wannan ruhin sakon wannan dole ka je wurin malamai da suka karanta da fasal islamiyya wanda suka koshi da islamic studies wannan su maka bayani ba kawai mutum da ya je aka talabci zai gane Qur'ani ba na'am ya kamata a fahimci wannan to shine nan wato mujahid yake cewa su mu'minai sun san cewa wannan misalai ne wato daga wajen ubangiji misalai ne da Allah ta'ala ya bayar sun gane ko basu gane ba wanda za su dauki misalai ne da za su kara musu shiriya za su kara gazgatawa su imani da shi wannan wannan athari ne tabbatacce sahihi ne ake rubutawa daga Mujahid ibn Jabr sai dai anan akwai malamin Ibn Abi Hatim Ar-Razi Al-Hasan ibn Muhammad ibn As-Sabbah Al-Hasan ibn Muhammad ibn As-Sabbah guda biyu ake da shi kuma da yan tabaka daya ne kuma da sunan su daya kamar yadda aka sani akwai a cikin ilimin hadisi abin da ake kira al-muttafiq wal muftariq al-muttafiq sune wanda suka yi daidai da sunayen sunan su ɗaya sunan mahaifin su ɗaya amma kuma su daban-daban ne malaman su kansu ma iri ɗaya yana ruwaya daga Shabbab ibn Sawwar shi ma wata yana ruwaya daga Shabbab ibn Sawwar kuma wasu daga cikin malaman su duk ɗaya to amma dai anan Muhammad ibn Sabbah al-Za'farani ake magana ba Muhammad ibn Sabbah al-Bazzar ba shi wancan fika ne shi kuma wancan saduk ne wancan yana dan kasa wancan kuma wato yana sama shi na farkon ya rasu 260 bayan hijira na biyu kuma shi al-Bazzar din ya rasu 229 shi waka ya ce dukkan su kuma Abu Ali ina faɗa saboda a rika gane a tabaqat wanda galibi wanda yan gwada muke kafiru sun san muna yin ishara kan waɗannan abubuwa inda aka zo za ka ga wani lokaci suna ne guda ɗaya amma sai ka kasa gane wani rawin ne wanda kaga wannan zaka ji wata maka a ce wannan Muhammad ibn Sabbah yana Abu Ali yana ruwaya daga Shabbab ibn Sabbah sai a ce maka a wani alwasiqi ne shi kuma wata azafarani ne to alwasiqi shine saduq azafarani kuma shi shine kuma tikani har ila yau wajen fassara wannan aya qatada ibn da'amati sadusi yana cewa fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim yake cewa ya'lamuna annahu kalamur rahman wato waɗannan mu'minai sun san cewa wannan magana ce ta ubangiji kuma daga wajen ubangiji aka same shi a shi kaga yayin da mu'minai yanda suke wato fuskantan duk abin da Allah ta'ala ya saukar a Qur'ani sun gane ko basu gane ba shine su imani ko da wato wannan abin ya ci karo da hankalin su to sun san cewa na ubangiji shine gaskiya nasun wannan wahami wannan nasun wahami ne basu gane ba akwai babban malami Annabi ibn Shumayl kamar yanda Ibn Abi Hatim Ar-Razi yake fitarwa a cikin tafsirinsa yace anan da ace fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim yake cewa tafsir al-mu'min annahu amin min azabillah shine wanda ya kubuta daga azaban Allah ta'ala shi yana fassara fa amma alladhina amanu wanda suka kubuta daga azaban Allah haka ke fassarawa shakka babu wannan bai zama ma'anan baki daya ba sai dai wani bangare na ma'ana annabi bin shuma da kashin manyan malaman hadisi kuma malamai na lugha da suke ba da gudunmawa wajen a gane me Allah ta'ala yake magana Allah sai ya ce wa amma alladhina kafaru amma wanda suka zama kafirai fa yaqul hisse ma za arada Allah bi hadha matala me Allah ta'ala yake nufi da wannan misali suna faɗan wannan magana ba wai dan basu gane ba yanzu idan ka ce me Allah yake magana a fasara wannan littafi ai ka gani shi muke yi me Allah yake nufi a wannan aya sai ka faɗa wannan in kana tambaya da neman ilimi babu matsala yas'aluka Qur'ani suna da yawa suna tambayan ka kanka suna tambayan kanka za tambaya ne neman ilimi ba tambaya na bin kokofi ba ba tambaya na izgilanci ba aka kamar da misali yake cewa abin da ya halaka wanda suka zo kafin ku shine wato kasratu ikhtilafihim kasratu masailihim ikhtilafi ala anbiya'i yawan sabani su da kuma yawan tambaya na kokofi da suke yi annabawan su saboda tambaya na bin kokofi da iskilanci ba shi da dadi kar ka zo kawai ka ga samu wani abu wani malami yana koyarwa kuma ka zo kana mishi tambaya na iskilanci kana cewa ai ku kaza 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 ne ai ku ai ma yanzu an ce ku yanzu kaza ne ba saboda kokan hadisi kaza ko yanzu ake wannan sallan ma baki dai kuna yi ta karfe 9 na juma'a a kai ma kai shaka yana mutane su ne da ya ji ya gane ba shi kai yana shi ba shi tunda ya ji ya gane kuma hadisi yake hujja da shi saboda haka nan aka ce ana maganar kafirai da munafikai da duk wani wato ma'aboci rashin lafiyar zuciya masu da rufafan ayoyin Allah ta'ala da izgilanci Allah ta'ala yake cewa to su ne suka kafirce ma Allah ta'ala kuma suka kafirce abinda Allah ta'ala ya saukar kuma suke tambaya na bin kokafi Allah ta'ala sai ya ce yudillu bihi katiran wato wadannan ayoyi yana fatar da mutane da yawa da su nan bai ce akthar ba yace katir saboda akwai masu yawa akwai mace da kada akthar da alkathir alakthar shine wanda suka fi yawa misali a ce kamar 70 ta ce amma aka ce katir shine wato akwai da yawa wanda suka shiryu akwai kuma da yawa wanda suka bace shine katir wajen hadisi aka ce wa la ya'lamu hunna katirun minan nas wato hadisin an-Nu'man bin Bashir tsakanin halal da haram akwai wasu abubuwa mushabbahat ko mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su sani ba sai malaka ta ce kuma ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa ba su sani ba kuma da yawa sun sani da yawa masu imani sun sani da yawa masu wanda suka san ilimi na addini sun sani amma kuma da yawa ba su sani ba wanda ba su da ilimi da yawa kuma wanda ba su sani kuma su ma ba su sani ba anan da ce yudhillu bihi kathiran Allah yana fatar da mutane da yawa yana fatar da su da yawa ta hanyar ayoyin da ya kawo aya ce shiriya ce amma kuma su saboda ba su da lafiyar zuciya wannan sai ta taimaka ta sa wato ta ƙara inganta sun ta baki daya su ƙara ganin cewa wannan abu ma maimakon shiriya take kawo sai na ƙara kawo su fatane baki daya wadannan abul ali ya ce wadannan su ne asalin zuriyar din munafikai munafikai wanda suke wato suke kokarin cewa sun yi imani da halibi su yi imani ba abul ali ya ce musamman ma idan suka samu dama yayin da suka samu dama to a nan ne za su fara ɗauko ayoyin Qur'ani da sunna suna kokarin mata izgilanci suna cewa wannan ba shi ne musulunci da su suka koya ba yanzu musulunci wato a shi kaga yana da wato fasauri iri-iri kenan ku riga ruwa da 'yan duniya sosai yayin da suka je garin Arna ko yayin da ake tattaunawa da su suka ga wato an riga an ce koyar musulunci ba shi ake so a yi ba a wannan garin sai su koma suna cewa wannan this is the Islam that I know haka wai ba shi ne musulunci da shi sani ba sai ka ce musulunci an bar shi subjective interpretation an bar musulunci kawai shi ya fasara da kansa ba musulunci ba a bar maka kai ka fasara da kanka ba ba inda aka ce kai ka fahimci musulunci kai kadai cewa aka yi kaje ka fahimci musulunci gwargwado yadda waɗannan mumunai suka yi fahimci musulunci na farko shi yasa ma Allah ta'ala ya yi wato alƙawarin azaba ga duk wani wanda yake dirfafan ayoyin Allah ta'ala yana kuma kishiyanta wajen fahimtar ayar mumunai na farko yake cewa wa man yashaqiqi rasulan min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk wanda wato ya saba manzon Allah ya kuma saba mumunan farko yana kokari ya saba musu to za mu jibinta musu abinda bai jibinta ma kansa sakamakon su kuma wutan jahannama a sheik malamai suka ce kaga a wannan ayan ba a bar maka fahimtar ka ba baka da dama a kawo wata aya ta Qur'ani a zo a ce ga ayan jefewa ka ce wai kai ba wannan ana wata magana ce da abinda ake magana can ba yanzu ne ba kai ba shi ne musulunci da ka gane ba a ce wai amma kuma ga magabata sun faɗa a ni ne ban gane wannan ba to kai wace Isra'ila da gane wanka ana maka magana ne ga asalin abin da Qur'ani manzo Allah ya saukar wato aka saukar masa yaya asalin manzo Allah ya fassara asalin sahabbai suka gane shi yasa Umar da Khattab da yazo ire-iren waɗannan kamar ya san cewa kazan shi Umar yana da firasa yana da hangen nesa kamar ya san za a iya samu ire-iren waɗannan mutane sai yake cewa da yake hudu ba karfa wani ya ce shi bai ga ayar jefewa a Qur'ani ba ku sani mu mun jefe ko manzo Allah ma ya jefe a lokacin sa akwai aya da ta sauka an share ta a karance amma ko ce tunanin ash-shaykh wa shaykhatu idza zanaya fajrijuhuma al-batta nakala min Allah wallahu azizun hakim yace wannan aya ce ta Qur'ani yanzu da wani zai ce bai da wannan ayar Qur'anin ba an kuma karanta mishi ya gane sosai cewa gashi abinda sahabbai suka faɗa dole fa yafta musulunci ya yi inkarin aya amma da zai ce bai sani bane saboda bai ganta ayan ba sai a mishi bayani to kaga ashe abinda wato Allah ta'ala ya zo da shi da abinda manzon shi suka zo da shi to ba mu da zabi abinda kuma magabata sahabbai Abubakar Umar Usman Ali da sauran dan uwan sahabbai suka fassara ba ka da dama ka sako daga wannan fassarar fita daga wannan fassarar ko kwata ce kuma kana saka kawo wato fandara ne a cikin addini wato Ibn Abul Aliya yayi magana nami da wato masu misalai na waɗannan munafikai da za mu kawo magana shi insha Allah a nan gaba sai Allah ta'ala ya cewa wallazina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi ko kafin wannan akwai riwaya ake da shi daga Sa'id ibn ibn Sa'd ibn Abi Waqqas afwan Sa'd ibn Abi Waqqas yana fassara wannan aya yadhillu bihi katiran wa yahdi bihi katiran yana fassara shi da khawarij yana fassara shi da khawarijawa to kuma abinda kuka sani ai khawarijawa sun wato samu su ya jinkirta sai a lokacin Sayyidina Ali aka same su ba farkon musulunci ba to shine Ibn Kathir yake wato fassara abinda shi wannan malami wannan sahabi yake magana na khawarijawa saboda a lokacin su ne suka fara sanin a karanta hutun aya ya kokarin cewa shi ba fahimta sake nan ba dan ina son mu in kulla alaqan cewa in ka fahimci abinda ya sa a masahabbai to ko ka dawo aya nan ba dai kai ka ja ba ka ce wallahi la kun zallahu wa la ilaha illa Allah wal humul kafir wal fasiquna a fahimtan ka kai to wannan malamai suka ce wannan abinda kai kai wato ɗiban karama hukaci a kai bai zama daidai ba in ji malamai kuma shi Sa'd ibn Abi Waqqas ya kamanta masu irin wannan ɗabi'a da ɗaukan ɗauki daidai ma Qur'ani da abinda Allah ke faɗa cewa yudhillu bihi katiran wa yahdi bihi katiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin cewa duk wanda kaga ya aka fasiki ne shi ne Ibn Jarir yake cewa abinda yake magana fa hadha tafsiru ala al-ma'na la anna al-aya urida ni at-tawsis ala al-khawarij abinda yake magana shine wato ma wato waɗannan khawarij sun shiga fadin wannan ma'anar wannan aya alladhina kharaju ala ali radiyallahu anhu bin nahrawan shine khawarij suka fita daga da'ar ali a nahrawan fa inna ulaika lam yakunu hala nuzulil aya su waɗannan ai ba a same su ba lokacin da aka saukar da aya wa inna ma hum dakhiluna bi wasfihim fiha ma'a man dakhal su ma sun shiga ne saboda sun yi kamanceceniya wani bangare na kama da waɗannan wanda suke naƙiya ga ayan da abin da Allah ta'ala ya saukar la'anna musumu khawarij da khuruj ala ta'at al-imam wal qiyam bi shara'i al-islam yace sun an kira su khawarij saboda sun fito daga da'a ga Ali abin da yasa aka kira shi Sa'd ibn Abi Waqqas yake ce musu wannan ayan ta shafe su kamar da kafirai da munafikai suke kokarin daukan nasoshi ba akan yanda hakikanin fasarar suke ba da su ma haka khawarij suka rika yi suka kafirta Ali akan abin da yake nassi ne su fahimta su ne ba fahimta sarar sahabbai ba suka kafuta Muawiya suka kafuta Amr ibn al-As da sauran sahabbai baki daya su ma kamar yadda a wannan lokacin haka wasu lokacin hawaja wanda zamani suna daukan wato nasihin shari'a suna fassara su a baibai to wannan duk alama ce na cewa Allah ta'ala ya fitar da su da aya aya ce suka ja amma kuma Allah ya fitar da su sun ja bakin daidai amma kuma ba su fassara shi daidai ba Allah ta'ala ya fitar da su Allah ta'ala sai ya ce wallazina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi da kuma waɗanda suke wato karya alƙawari bayan ubangiji yayi umarni a wato karfafa wannan alƙawari din Ibn Jarir al-Qabari yake cewa al-ahad alƙawari da Allah ta'ala yayi umarni a karfafa shi shine umarni da yayi na si mishi da'a si manzon shi da'a kuma wato si bi sauda kafa abinda sauka a cikin littafin sa da kuma abinda manzon shi ya faɗa to wannan shi alƙawari da Allah ta'ala ya faɗa ya ce lalle ya kamata a bi wannan shi magana farko magana na malamai da suka yi akan fasalin wayanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi wasu malamai suka ce a nan ana maganar kafirai ne na wato ahlul kitabi da munafikai Allah ta'ala ya yi alƙawari da su akan cewa su bi manzon Allah, su bi abinda Allah ta'ala ya saukar a cikin Taura, kuma su yi aiki da abinda wato manzon Allah ya wato ya musu wasicci da shi. Amma idan aka saukar da manzon Allah, aka saukar manzon Allah da Qur'ani, kuma suka gane cewa lalle manzon Allah shine wannan bisharar, sai suka rufe ido suka ce ba sun ji amma ba su imani ba. Qalu sami'na wa asaina kenan, wannan musamman Yahudawa da kuma wanda suka bi tafarkin su. Sai kuma magana ta uku wanda ta fi gamewa shine wato anan ana magana duk wani kafiri da duk wani wato munafiki da duk wani wanda yake fandara yake bauɗe ma koyarwar da aka saukar a cikin Qur'ani da Sunna. To wannan da shi aya take magana, saboda babu wani koyarwa da Allah ya saukar a cikin Qur'ani ko ya faɗa ko manzo Allah ya faɗa a cikin Sunna, face alƙawari ne Ubangiji ya yi da mu cewa mai manzala da wa ma atakum rasulun fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. To kaga wannan alƙawari ne Allah ta'ala ya yi da mu cewa wato lallai mai manzala da'a. To karewa wannan alƙawarin shine Allah ke magana cewa wallazina yanquduna ahada Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala. Wannan ra'ayi guda uku duka za su koma zuwa ga ra'ayi daya, kamar yadda aka sani Ibn Taymiyyah yana cewa galibin magabata in ka ci safara irai da waɗannan wato bambance-bambance na fasara, to ana kiran shi ikhtilafu tanawwu, saboda yana koma zuwa ga abu daya, duka yana koma zuwa ga abu daya. Sai dai na uku, magana ta uku na cewa ta shafi dukkan kafirai, to tafi gamewa. Misalin farko da Allah ta'ala ya ɗauka da halittu da malamai suke fara kawo a wannan aya shine misali da ya ɗauka tun muna bayan annabi Adam. Misali da Allah ta'ala ya yi wato alƙawari da Allah ta'ala ya ɗauka tsakaninmu da shi cewa za mu bauta mun shi ɗaya. Can sautin al'arafi Allah ta'ala yana faɗa cewa wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna. Allah ta'ala ya ɗauki alƙawari lokacin muna alamul dharra, wato muna bayan annabi Adam, ya wato tayar da mu baki ɗaya ya ce ashe ba ni ne ubangijinku ba, suka ce muka ce duka mun shaida. Allah ta'ala ya ce wannan alƙawari, amma kaga tare da haka cikin rahama na Allah ta'ala bai yi mana hukunci da wannan alƙawarin. Ubangiji baya mana hukuncin da wannan alƙawarin da ya ɗauka da ni na cewa za mu bauta mun shi ɗaya, inda ya ga dama sai ya ɗauki wato ya karɓa ko ya ƙi karɓa da wannan alƙawarin da ya mana a farko. Saboda me? Saboda bayan mun riga mun baro wannan gaban mun riga mun manta. Wani zai ce wai ai shi yanzu shi bai tuna ba iya hankaltar wannan alƙawari da aka yi da shi, baka hankalta ko bai yanzu bai faru ba. Indai kayi imani manzo Allah ya ce ya faru, Allah ta'ala ya faɗa Qur'ani ya faru, to ya faru kawai. Yanzu zaka iya bada labarin abubuwan da kai a cikin cikin mahaifiyarka ka ci ka sha ka yi bacci ka yi dariya ka yi bayan gida duk a cikin. Yanzu zaka kokwanto ne, saboda yanzu akwai wani wanda zaka iya gani wanda kai ba kai ba, amma zaka ga na wani ka, amma kuma baka cewa babu wannan abu ka baka ko ka ji. To yanzu dan ka ce dan an ce Allah ta'ala ya ɗauki alƙawari da mu kuma ce mun ji mun gani, wannan baya nuna kuma ka ce wai wani abu bai faru baki ɗaya ba, lalle ya faru. Kai imani da shi kawai dan ka huta ma kanka. Sannan ban da shi akwai kuma alƙawura da Ubangiji ya rinka ɗauka ma mutane da dama, duk yayin da Allah ta'ala ya saukar da Qur'ani za ka ji ya ɗauki ne saukar da wahayi, ko da ba Qur'ani ba zai saukar da alƙawuransa da yake ɗauka da waɗannan mu'minai na wannan lokacin. Allah yana ce ma ahli kitabi wa afu bi ahdi ufi bi ahdi, wannan shi ma alƙawari ne. Sannan kuma Allah ta'ala ke cewa wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi wa la taktumuna, wannan shi ma alƙawari ne duk wani wanda Allah ya bashi ilimi. Duk wani wanda Allah ya bashi ilimi cewa zai bayyana da iliminsa ba zai koyi ba, wannan shi ma yana daga cikin alƙawari da Allah ta'ala ke faɗa. Kuma koye wannan wato la'ana ce, kuma zai jawo ma mutum azaba ce madimanci a wajen Allah ta'ala. Banda wannan kuma sai alƙawura da mu muka samu a bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. A takaice dai malamai suke cewa duk wani wanda ya tozata alƙawarin da Allah ta'ala ya ɗauka da mu'minai, ko ta hanyar tauhidi ne na bauta ma Allah shi ɗaya, ko ta hanyar zamantakewa ne, ko ta hanyar wata mu'amala ce ta rayuwa, to yanzu wannan abin da ya tozarta alƙawarin da Allah ta'ala ya ɗauka tsakanin shi da bayinsa. A shi kaga wannan ba fa maganar addini kaɗai ba, ba maganar wai ahli kitabin su ce manzon Allah shine cikamakin annabawa su zo su faɗa wannan shaidan ita ce kaɗai alƙawarin da Allah ta'ala ya ɗauka ba. Har mu ma abin ya shafe mu. Yanzu misali in Allah ya samu wani koyarwa na Ubangiji na a tsaye da addini a ban ƙasa kar a kai masa shirka, sai wani zai canza, kaga canza alƙawari kenan. Yanzu Allah ta'ala ya kafa mana cewa in za mu rayu sai mu rayu sau da kafa ƙarƙashin koyarwar musulunci, muka zo muka canja wannan koyarwa yanzu ma musulunci ma koyarwa musulunci alamantu an manta wannan koyarwa to yanzu ba an canza wannan alƙawarin fa Allah ta'ala ya haramta wato ya mu tsakanin maza da mata wani kawai sai yazo yace a shi a kasan shi ya riga ya halatta ai wannan ya halatta auren jinsi wani yace shi ya halatta ai wannan din ya haramta wato zinace zinace wani yace a yaje aje ai inji akwai ittifaki to wannan fa alƙawarin da ubangiji ya dauka tsakanin shi da mu tsakanin Allah ta'ala da mu'minai to yanzu wannan wato an riga an karya shi to wannan karya wannan abin shine kuma abin da Allah ta'ala yake razanin cewa wato zai ji da bibi shine cewa yudullu bihi katiran wa yahdi bihi katiran wa ma yudullu bihi ila alfasiqin ba wanda ubangiji yake fatar da su da misalan da yake kawo wa su fasika mutane na ana magana fasika mutane musamman kafirai wanda suka kafirce mu Allah ta'ala suka kafirce abin da Allah ta'ala ya saukar sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل وتو سنا داتي ابنده ubangiji yayi umarni a sadar da shi wannan abinda ubangiji yayi umarni a sadar da shi suna da yawa sai malamai da yawa suka fadi mangani dama daga cikin abinda malamai ke kawowa da abinda Allah ta'ala yayi umarni a sadar da shi shine wato wadannan ahli kitabi da aka ce musu an dauki alƙawari cewa mutakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo to su imani kuma su ba da gaskiya kuma su ajali tabun su daga wannan lokaci din su kuma amfani da abin da shi ya zo aka saukar masa wannan kaga wato ubangiji ya riga ya umarni cewa a hada annabawa sa ka araba su amma su ahli kitabi suka raba tsakanin annabawa tare cewa manzo Allah yana cewa al-anbiya ikhwatu li'annas yan uwan juna ne ka araba su wannan ya daga cikin ma'anan hadisi din sannan kuma banda shi kuma daga cikin ma'anan hadisi din shine kuma wato sada zumunta malamai sun fasara shi da sada zumunta kamar yadda as-Suddi yake fasarawa as-Suddi yana cewa al-arham sada zumunta ibn abi hatim ar-razi ya fitar a cikin littafin sa daga safwan ibn salih daga al-walid ibn al-muslim daga bukayr ibn ma'ruf daga muqatil ibn hayyan yace wannan aya ta sauka ne fi muhammadin gami da annabi muhammadu wan nabina wal mursalin min qablihi da kuma annabawa da manzanni da aka aiko su kafin shi an yi uminu jami'an cewa ai imani da su wala yufarriqu baina ahadin minhum karra su raba tsakanin annabawa wannan shine doka saboda kamar da muka faɗa cewa da yanzu a samu wani wanda yace ya imani da manzon Allah amma kuma yace bai imani da annabi Yunus ba ko bai imani da annabi Shu'aibu ba ko bai imani da wani annabi da aka saukar da aka aiko shi ba to wannan ya fi musulunci shi ma yanzu imanin da yake da manzon Allah ya riga ya farar da wannan imani haka zalika daga cikin abin da ubangiji yayi umarni kar araba shine kar araba wajen cewa zaka yi wane masoyin Allah ne Allah yana san shi musulmi ne ka ce kana san shi amma baka san wancan mu'minin ba wai dan wancan mu'minin yana wani zake ba wani abu dan sabon Allah ba a shi ma mu'mini ne wali ne a wali ne ubangiji Allah ka yana san Allah yayi imani da shi alladhina amanu wa kamil taquna duk wanda ya cika wannan sharadin amma ka ce ai kawai kai saboda kai dalika ka ce ba za a ziyarce shi ba to wannan kaga duk wanda ya kawo wannan maganin kaga ya raba abin da ubangiji yake ka araba saboda duk wanda ke mun haɗu da su a musulunci wajibi ne mutum na san su kuma mu raba tsakanin soyayya nan sai dai wanda waltakan su tafi yawa tafi girma wajen ubangiji to waltakan da namu jimin ta shi zamu yi ko sai tafi girma shi ma idan zaka dubunci Abubakar Siddiq ba yayin da zaka dubunci sauran ga maganin musulmai ne ba saboda shi wannan waltakan sa da yake shi da ubangiji tafi girma sana kaga ashe yanzu masu kawo masu raba kan al'umma su a suka fara raba kan al'umma su ne wanda suka fara yiwo da diku su ce a wani ga su ga kowa ya ce daga rashi wali kuma suna yana adawa da wancan wali wancan dalika kaga wannan zai shiga cikin fadin abin da Allah ta'ala ya fara cewa wa yaqbauna ma amara Allah bihi an yusala suna raba abin da Allah ta'ala ya umarni cewa wato a ci gaba da sadar da shi sannan kuma daga cikin fadin wannan ma'ana din malamai suka ce akwai maganar zumunta kamar da as-Suddi ya faɗa as-Suddi yake cewa wannan tana yana magana al-arham wato duk wanda ya raba zumunta to wannan ubangiji yayi umarni a sada zumunta to in ka raba zumunta kuma yanzu wato ka raba abin da ubangiji yayi umarni a sada shi wannan zumunta kamar da muka faɗa ta hanyoyi da dama ake zumunta ba wai kawai sai ta ka tashi gaje ba akwai wanda yanayin zarafin lokaci ta zai ba yi ya tashi zai ci zai ko duk yan uwansa ba da misali kaga baka ma dan ku ta adalci kake wasu ya tashi ya zai ci duk yan uwan shi na kauye ba ai ba zai iya ba yanayin lokacin shi kai shi lokacin hutawa na shi lokaci ne kadan taki ne a cikin dumbin hada-hada da yake yi amma hannun shi na zuwa idan hannun shi na zuwa to ai izumin takuwa taimakon shi yana zuwa yakan kira su a waya ji cewa wane waya kake ya lafiyan kai ya waye ya duk wannan alamar dai su ga da cewa bai manta da su ba zumunta kuma nan ba ɗan uwa kaɗai ba har abokai da aka tashi da yawan mu yanzu bayan kowa ya riga ya kafi ya samu aiki sai ya manta abokansa da ya taso tun a yaranta na'am idan rayuwa rayuwarku ba iri ɗaya ba ne kai ka ɗauko hanyar kaza mu kaddara mu ce mu ɗauko hanyar neman ilimi su kuma sun ɗauko hanyar kasuwanci kaga zai wuya haɗu haɗuwa za ta ɗan yi wuya ƙwarai da gaske ko kuma ka ga wani ma ga shi ka kaɗan ku taso ne amma kuma yanayin rayuwar ya ɗan yana da ɗan sinadarin insulin ɗinsa kaga ba zai ɓace kullum kuna wato tare ba saboda maza lafiya Allah arwaɗu junudun mujannata su rayuka kowa ba ka ganin tawagar kuciya a cikin tawagar tattabaru ba ka ganin haka to da haka kowa na shiga cikin tawagar sa ne wanda suka dace da shi to amma tare da haka idan wani abu ya kama za a yi musu zumunci in wani abu ya kama na wani abu ya sami ɗaya daga cikin wanda kun tashi da shi tun a yaranta a wajenka ne to idan ka daɗa wannan zumuncin ka ƙi zuwa ka mashi gaisuwa wani naci da ya rasu to kayi abin da ake cewa yaqba'una ma amara Allahu bihi an yusala wannan shi ma ya shiga cikin wannan faɗin wannan ma'ana da malamai ke faɗa nan malamai sai da ƙara kafa hujja wajen ƙarfafan cewa wannan ayan ta shafi zumunci da ayan da Allah ta'ala ke faɗa cewa fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum yake cewa idan kuka je wato me kuke tsammani lokacin da kuka juya baya ma koyarwar Qur'ani da koyarwar sunna shine an tufsidu fil ardi ku zama mabannata a ban kasa wa tuqatti'u arhamakum kuma ku zama kuna zumunta a shi kaga addini shi ke da zumunta amma in kaga araba zumunta to koyarwar addini ne ba dauka daidai ba eh sai kuma Allah ta'ala ya ƙara cika sai yace wa yufsiduna fil ardi kuma suna yin banna a ban kasa banna a ban kasa wato su duk inda za ka samu ire-iren waɗannan mutane waɗanta ne wannan ana ba da siffofin waɗannan fasikan ne Allah ta'ala ya faɗa cewa na farko suna karya alƙawarin da Allah ta'ala ya ɗauka da su an ce za su yi musulunci ba su yi ba an ce za su yi manzon Allah ba su bi shi ba sannan kuma suna raba abin da Ubangiji ya ce a sadar da shi suna raba tsakanin annabawa sai mun imani da wani bangare na littafi wani bangare mun imani ba mun imani da manzon Allah amma mun imani da sanan annabawa ba ko mun imani da annabi Musa mun imani da annabi Isa ba mun imani da annabi Isa mun imani da annabi Muhammad ba wannan kaga an raba kenan sannan kuma suna raba zumunta wato qati'u arhamakum suna raba zumunta wanda Ubangiji ya san yayi umarni cewa a kiyaye ta manzon Allah yana bada labarin al-hadith al-qudsi Allah ta'ala kawai sai zumunta ta tashi ta farat a gabansa ta tashi tana yi ma Ubangiji mita sai Ubangiji yake ce mata ba zai yarda da ke an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki ba wato ba zai yarda da ke in sadar da wanda ya sadar da ke ba in yanke zumuntan wanda shi ma ya zama yanke ki a shi ga wannan ya nuna maka girman sha'anin zumunta kar mu raina zumunta kar ka raina abin da zaka mai dan uwanka in ba ka da shi tashi ka je a zumunci a kafa yake jima haushi tashi ka je kai musu zumunta in ba ka da halin zuwa yi musu waya in kuma duk wannan ya kulle maka kudurci a zuciya kana musu zumunci ko da su ba sani ba wannan ko da su ba sani ba kudurci a zuciya in an je kiyama shi wanda yake neman kai musu zumunci baka masa ba zai nemi hakkin sa in yazo neman hakkin sa Ubangiji kuma zai labata mu cewa ya maka zumunci a zuciya wannan ya kamata mu ga kulawa da waɗannan abubuwa kuma zumunta ba ana magana wai wani zai maka laifi ba ka san wani shi matsalar sa kenan ya je wajen wai gazarin na biki gwamnan sa ya masa laifi amma fa ya manta matarsa ko a ranar sai ta mushi laifi sai ta ɗansa sai da musu a lokacin gidan bikin ya ce je sai goro ya je ya daɗe bai zo bai dawo ba ya manta amma dai ya haƙuri da su saboda zaɗan ya zai yi da su a jinin sa ne ba zai ba yanzu amma ɗan uwansa da yake a gefen sa yake ba a jinin sa ba waya a tsakiyar sa yake asalin sa ba saboda haka sai yake ganin zai iya rabuwa da shi kuma wannan muna raina wato kanmu ne kawai muna yaudara kanmu saboda ko ba komai kan ka samu wannan tas shi ka fara samu kuma in aka tashi ka je ka kai wajen jabi jaban ka shi ke fara zuwa ya kare ka amma yara da mata waɗannan ka jale su kawai ka jale su kawai waɗannan kun kamar musu mutiyar ma rigima za su yi su manta da kashi zai baka addu'a in kaga wanda ya tuna da kai wallahi sai dan uwarka dan uwa akwai irin mizan da yake da shi dan ka bai da shi mata ka bata da shi kar a raina waɗannan abubuwa yan uwa ko in sun maka laifi dan uwa ba su bane ai daga cikin dalilin da yasa za ku kai dan uwa na yi ma dan uwa gale gatsabi saboda ya san cewa shi dan uwan shi a kula da kyau ka gani za ka ga ka ba kowa kyauta sai ya ce maka ya gode ya gode ya gode amma dan uwanka kawai zai ce a shi makana kinsa ne kawai wato wannan kawai wani abu ne ake sani kawai sai ka bashi ba zai ko gode ba saboda dan uwanka ne tuwari in ba dan dan uwanka nan ba zai maka haka ba ba zai maka wani mulakancin ba in wani ne ya maka a waje wato kamar yadda wani wato Hausan wato matasa ke faɗa sai ya mutu da shi a waje amma saboda dan uwanka ne ya riga ya san ba za ka yi mishi komai ba to yace albakacin wannan din yana baka saboda cin cewa shi akwai abin da ya hada ka da shi to a wato kauna kai akan abin da yan uwa ke yi musamman kamar da nace za ka duk abin da ka ganin wanka ya maka wallahi zai wuya ka zo ka zauna kai makan ka kafin ka nace ka kaji matar ka ta maka wace tafi wannan dan ka kuma yana maka mulakacin da yafi wannan ai yaya maka iyali su kawai yaya an kana ganin mulakacin da suke iyayen su ma ai abin ma ka dai ba ya faɗi ba da kawo shi sai dan ka ne kake maka haka to ai yaran zamani ne wato bai da cewa akwai dan zamani ba amma dai akwai yaran zamani amma kaga wannan muna tare kan kan mu wato cire zamunta ko da kai kana yi musu zumunci su ba sa maka mazalla wani ya zo wajen shi yake cewa ina musu tada musu zumunci su ba sa sadar da ni yake cewa to ka ci gaba da yi su din azaba suke tana dan makan su amma kai ka ci gaba da yi ana tare da shi ko taimaka ka to amma kaga mu yanzu duk ba daukan waɗannan abubuwa muna ganin kamar a dan uwan in yayi mana wani abu kawai shikenan kawai araba gari da shi ba ruwa ba ni ba shi kowa da iyalansa to kaga ba me abin ba zai ba yi rayuwa ka ba Allah ya tsare mu sannan Allah ya ƙara cewa yufsiduna fil ardi kuma suna yin banna a ban kasa ulaika humul khasirun waɗannan su ne wato asarun mutane duk wanda tara waɗannan sufofi guda uku to in kana neman cikakken asara dan asara to shi ne a samu ba ruwan shi tsakanin shi da alaka shi da Ubangiji ba ya ma damuwa kawai shi daga duniya sai ka duna to kaga wannan asarar ne kenan number 1 sannan kuma abu na biyu shine abinda Ubangiji ya ce a sadar da shi na zumunta na wato mutunci tsakanin shi sanan mutane na wato kai ya ba tsakanin annabawa kai ya raba kaza duk ya raba ya dace ya ce kowa ya ambin sa ko kuma addini duk ya raba addini shi kasa yana daga cikin ana raba abinda Ubangiji ya umarni a sadar da shi sannan kuma banda wannan sai kuma banna a ban kasa banna a ban kasa shine a je a rika neman wasu koyarwa na addinin musulunci ana kokarin lalata su baki daya kowa shi zai rayu ne daidai da abinda ya fahimta a duniya yanzu ana bukata yanzu ne yanzu kaga ana bukatar rikitanci ko ana bukatar kirkire kawai sai kowa ya ce shi iya wannan zai takarkare amma ya manta da sauran abubuwa kuma amma kirkire za a gani ba ya damuwa da wato responsibility ko accountability afwan na cewa in yayi kira za a samu imamin yari za a kaza babu ruwan shi shi dai in dai har zai samu ya ji dadi shi kenan babu ruwan shi shi kashi kirkiren da zaka yi ba cewa aka kira abin da garawa dole ka ji akwai accountability tare da kai ka ji akwai cewa wato zan gyara gari zan gyara kasa zan gyara duniya kan lati duniya lalata ta masu wannan gaba amma kaga wani ya ji yayi chemical weapons wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza ina za a ji da wannan abubuwa dai yayin da aka saki wannan makamai za ka samu su waɗannan yara in aka kuma ana haihuwa su za a haihu wani wato hannunsa a shanye wasu yan biyu ne sai an raba su sun haɗe dalili saboda wannan abin da kaje ka kera to su ma wannan yana daga cikin abin da wato malamai suka faɗa cewa Ubangiji ya faɗi siffa na fasikan nan ta ulaika humul khasirun waɗannan su ne asararren mutane za su yi asara muka ce ta hanya guda uku za su rasa kansu wato shi asaran kansu su shiga cikin wuta sannan kuma za su yi asaran yan uwansu yan uwa in suka je aljanna za a hada su wato zumunci da juna amma idan suka rabu kuma shikenan fafau wai za na fasa ki sule fala asaba bainahum yawma idin wala tasaad ba za a hadu ba in kaga an halitu a aljanna ne za ka ce ikhwanan ala sururi mutaqabilin a aljanna kenan amma idan aka shiga wuta to sai dai adawa sai dai wato kowa ya tuno wani wanda ya tashi ya zama dan wuta sai a ina ne ya tsakanin su amma su yan aljanna su ne wanda suka yi imani wa taba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum ma alatnahum min amalihim min shay Allah ta'ala yake cewa ba za mu tauye musu komai ba bal ma zai yi karin girma saboda yan uwa da abokan arziki da suka shiga cikin aljanna sannan kuma asara na uku kuma shi asaran aljanna da Ubangiji ya halitta saboda shi ko wannan mun yana da aljanna da Ubangiji ya tarar masa idan yayi aiki kuma Ubangiji sai ya kara fada masa to wannan aljannan da aka halicce ta da sunanka to shikenan yayin da kake shiga aljanna sai Ubangiji ya gaji mara gofa kuma sauran mu wannan shine abin da Allah ta'ala yake ya faɗa a cikin waɗannan ayoyi na cewa su ne asararu. Waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu kula sosai na koyarwa. Koyarwar farko daga cikin abin da ya kamata mu kula shine ithbatu nisbiyya lillahi ta'ala. Mu tabbatar ma Ubangiji da sifa ta kunya da ta dace da kamalansa da girmansa da sifofinsa na kamala. Ba daidai da irin sifa na sauran halittu ba na kunya. Banda shi kuma akwai hadarin izgilanci ma koyarwar addini. Kaga izgilanci ma koyarwar addini to wannan kai tsaye yana jama mutum ya shigo tan jahannabi. Ya fitar ga musuluncin baki daya. Allah ta'ala ya ce la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kar ku nemi hanzari kun kafirce bayan da kuke kun yi imani. Me ya ja musu izgilanci? Izgilanci bi koyaya ne ka kare ni shi. Kar ka ga wani koyarwar addini ka ce kai ina kai faɗi wani magana na gatsali. Ka ce kai baka yadda ba. Kamar da shekaru ma za ka rika ji wasu na izgilanci da barin akai fa lokacin babban sallah ko kaza kaza ko mutum ya ce ba zai asigi mu sai yayi rage ko wani abu. To ko da kai baka fahimci hadisin ba balle kai ba ke izra da faɗan hadisi ka yadda ko baka yadda ba. Kai ami ne baka cikin wanda ya san hadisi. Amma ka zo kana gatsali ma hadisan manzo Allah ka ce wai hadisan ma babu shi waye kuma ba kawo dalilin da yasa babu shi ba. Sai kawo shi a ilmance. Amma kai ba abin da ka sani game da wannan harkar kawai wato baccin da kake yi kake narka. Amma ka zo ka ce baka ji wannan hadisan ba ka mai izgilanci da gatsali akan su. Kaga wannan yana daga cikin hadarin na gaske wanda mutum zai iya tashi a tutan fasikai in bai yi da gaske ba. Sannan kuma akwai wata yana ƙara nuna mana hadarin mutum ya musanta abin da Allah ta'ala ya saukar. Ko da misali ne kai baka gane ba karka mishi dariya karka ce kai wannan abin wato ka mishi izgilanci. Haka zalika kuma yana tare da abin da Allah ya saukar kuma sunna. Kamar da aka ji muna yawan faɗa saboda abin yanzu ya fanzama. Muna jin labarin cewa saboda wani neman wani abin duniya kai wani fitinanne haka ya ƙara yin wata daba a katsina. Aiki sa kenan ya riga ya ce babu hadisi. Babu hadisi kuma yana ta ɗaukan matasa yana wato lalata musu kwakwalwa. Wato ƴan uwa ya kamata mu fahimci wani abu. Shi ba addini nan. Ba addini ne ka ce wai saboda muna neman mabiya ba wani ba. Duk wanda kaga saboda neman shiriya wai zai ɗauko wasu ababen duniya ba ce ba a bayarwa ba ana bayarwa. Ai daga cikin wanda ya kamata a ba su daga akwai al-mu'allafatu qulubihim. Akwai wannan. Amma ba sharɗi ne na cewa in ina neman in samu followers ba kamar yadda shi ake yi. Kamar yadda waɗannan ƴan ƙurarin yanzu suke yi. Na bari in zo da abin duniya in ce to zan baka gida. Wannan shine farashin imanin. Kaga ba dan Allah sai ba. Shi kuma daga cikin sharɗin la ilaha illallah shine akwai al-ikhlas. An tsasa da Ubangiji akai. Sai haka kana cewa wani ya zo ya tara ban kuɗi. Ba fa shike na fa daidai yake abin da ke faɗa ba. Hasali ma galibi an fi samun mabarata a haka. Hadisan manzo Allah suna nan wanda yace bai yarda da wannan hadisan ba. Kuma sharɗai sun cika. To wannan babu abin da zai sanya bi cikin wannan aji na fasikai da aka faɗa ba. Sannan kuma abu na gaba akwai haramcin wato mutum ya rika yin musu akan balla ya ga wata aya ta Qur'ani ko kuma gami da Ubangiji ya rika yin jayayya abin da yake balla ce ya riga sani ba ya da hujja. Banda wanda kuma akwai wato mutum ya kokari kwarai da gaske ya nesanta kanshi kar ya kula da abin da wato masu izgilanci suke yi a wannan addini. Kar ka kula da abin da masu izgilanci ke yi. Idan ka tashi kana koyarwa kar ka damu da abin da masu izgilanci ke yi kamar yadda manzo Allah bai damu da waɗannan masu izgilancin ba. An kalma manzo Allah waɗannan mutane izgilanci suke masa cewa wannan ai shi da kansa ya kawo waɗannan ayoyi misalan nan. Amma bai ji ba bai gani ba ya gani yayi kaman bai gani ba ya ji yayi kaman bai ji ba. Ya ci gaba da yin da'awa. Wanda wannan kafin tarihi manzo Allah ka samu da yawa ire-iren waɗannan tarihi yana mamita kansa. Zai zo ne zai kira mutane su karɓi musulunci amma sai wani ya zo ya ce makareci ne kar ku saurare shi. Amma manzo Allah zai yi kasa a gwiwa zai ci gaba da awansa. Allah ta'ala ki tawa jahirun bi jihadin kabira. Ka ci gaba da yi musu jihadi da Qur'ani da jihadi mai girma. Sannan kana yin da'awa kana faɗan gaskiya. Kar ka damu saboda karancin mabiya. Kar ka damu saboda karancin masu faɗan magana irin taka. Yanzu ka tashi a cikin wani al'umma a yanzu da ba ka san gaskiya ba ka san sunna. In ka zo kace za ka yi sunna za ka zama wato jemaji a garin. A'a abin lura shi ne gaskiya kake faɗi ko ƙarya kake faɗi. In gaskiya kake faɗi shi ka ci gaba. Wannan ƙyanƙyami mai ƙyanƙyami kare sa ka canja abin da wato yake shi ne asalin abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin Qur'ani. Wannan shi ne abin da manzo Allah ya faɗa. Ina ganin kamar yadda lokaci ya yi ba za mu iya shiga tafsirin kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum ba. Insha Allah za mu tsaya a wannan gaba idan muka zo gobe zamu ci gaba da fasaran waɗannan ayoyi da ubangiji zai gaya mana abinda muka tarbi Allah ya ba mu nada abinda muka kusa Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.